gaba daya. Ba ku da abin da kuke da shi sama da addini. Ba ku da abin da ya fi muku daraja da Allah ya ba ku ya girmama ku da shi sama da addinin musulunci. Daka minna azima. Baiwa ce mai girman gaske. Shi wannan addini namu. Addini ne da yake kula da ran dan adam. Yake kula da lafiyar dan adam. Yake kula da hankalin dan adam. Yake kula da mutuncin dan adam. Yake kula da dukiyar dan adam. Yake kula da shige da ficen dan adam. Dan adam in nace maka ba wai musulmin kadai ba. Har wanda ma ba musulmi ba. Addini ne da yazo da dukkan alkhairai na fili da na batini wanda ake gani da wanda ba a gani. Shine Allah ya zaba wa dan adam wato tsarin da zai iya rayuwa akai. Ai ko ka san abinda Allah ya zaba maka shine daidai. Idan ka bar zaben Allah ka je ka bi zabin shaydan ko ka bi zabin san zuciyarka to sai ka jira ranar da ka kwanta a makwanci aka tashe ka sai a tambaye ka addinin wa kai a lokacin zaka bada bayani na Allah kai ko na san zuciya ko na wani ka zaba ba zabin Allah kai ba ya ku yan uwana cikin abinda wannan addini namu na musulunci yazo da shi kyawawan dabi'u shine yazo da kare hankalin dan adam saboda duk abin da ka sani malam abin da dan adam zai iya yi na duniya ko na lahira sai da hankali ba hukaci ba a sashi a cikin littafi da haka addini yazo da hibzul uqul kiyaye hankula ko dabba ce bai halatta a sa mata kwaya ta sha kwaya ta hukaci ba kai ko dabba ce mahaukaciyar dabba za ga ba a san cinta a ce ma wannan akuya ce mahaukaci a yanka a ci ba dadi wannan saniya ce ta hukaci ta yi hauka a yanka a ci za ga ana kiyama to Allah ya kiyaye hankalin dan adam ya kiyaye shi ta yadda kada ya fada cikin yanayi wanda yake ainihin wato bai da kyau shi yasa a yau a zamani cikin abubuwan da suke damun hankalin dan adam shine mu'amala da shaya da shaye-shaye da kayan maye da kwaya wanda yau abun bakin ciki da bun ciwo wanda suka fi kowa shan wannan abun alisafi da kididdiga da aka yi masu sallah ne a cikin wannan kasar da garurrukan masu sallah adadin kwayar da ake sayarwa ake shanta a jihohin masu sallah musulmi in ka kwatanta ta tafi adadin inda ba sa sallah me yasa wataƙila waɗancan sun gane cewa mu'amala da kwaya da shan giya da kwayoyi da buguwa a titi yana lalata rayuwar dan adam kisa malamai suka ce wato su al-mukhaddirat da muskirat hanyoyi ne na rushewar duniyar dan adam duniyar ka ta rushe sannan kuma lahira ka kai asara ina magana ne akan kwaya kawai da kayan maye hanya ce ta rushewar duniyar ka duk mai mu'amala da wannan bare samu duniyar ba kuma ko mai sai da ita ce zai tara kudin amma ba su da albarka a ƙarshe zai mutuwa ta wulakanci kuma da tsinanne ne a tattare da shi dan duk wanda ka sayarwa da kwaya ya sha kwaya ka lalata hankalinsa wallahi tallahi sai Allah ya kabe ka duk wanda yayi odar kwaya ya kawo da 1 2 3 4 namiji ko maji suka sha suka samu hauka na rantse da Allah asarar sallolinsu asarar azuminsu asarar aurensu asarar amfanuwar da al'umma za su yi da su wallahi yana kanka ya kai mai sayar da wannan kwaya ko mai kawo wannan kwaya da kuma duk wanda ya taimake shi ya masa hanya ya kawo wannan abun cikin al'umma ba wai ba sai cikin musulmi ba cikin kasa gaba daya dan shi ma da ba musulmi ba ai dan adam ne ai ana so shi ma ya amfanar da mutane a inda yake dan haka duk wanda ya hanya na kawo abin da zai lalata tunanin dan adam ko ya lalata kwakwalwar dan adam ko ya lalata ganewar dan adam to sai Allah ya tambaye shi me ya amfanin gidajenka me ya amfanin kadarorinka me ya amfanin motocinka me ya amfanin yawon da kake a duniya kana debo kayan maye kana sayarwa al'umma kai kudi ana cewa ka samu kudi ka iya bada cin hanci ka iya bada taimako ga suwa ne akan biya maka bukatunka ka lalata kwakwalen samari ba za su irgu ba mutane nawa kamar mahaukata ya za ka yi albarka za dai a ganka da babban gida a ganka da katuwar mota kana cikin ta amma bakin ciki yana damunka kana zaune a katon gida amma yarinya yar shekara 21 da ka auro ta hana ka kwanciya bacci kullun kana cikin lissafi da bala'i saboda sharrin da ka kulla a cikin al'umma wannan illa kenan ta daya dangane da masu odar wannan kaya na maye da kuma waɗanda suke da dama suke daure musu gindi su kawo su yi wannan abu mu kula da kyau addinin mu addini ne adalin addini ya kula da hankalin dan adam da wanda ka sani da wanda baka sani ba, kada ka bari kwakwalwarsa da tunaninsa ta lalace ta hanyar mu'amala da kwaya, ta hanyar mu'amala da kayan maye. Ga sunan bila adadin barkate, yau abun bakin ciki matan aure suna shan kwaya, abun bakin ciki ƴan mata a titi suna marisa, abun bakin ciki yau har a wasu gidajen yini ana kawo kwaya mata suna sha. Wannan wani irin rashin hankali ne? Wannan wani irin dabbanci ne? Wannan wani irin karancin tunani ne? Wannan wace irin al'umma ce wanda ba ta kiyaye hankalinta? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai aure ya rike yaya? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai shugabanci? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai zama director a ma'aikata? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai zama lecturer a jami'a? Yaushe zai zama doctor? Yaushe zai zama professor? Wanda ya zama dan kwaya yaushe zai zama babban dan kasuwa a amfana da shi? Wanda ya zama dan kwaya yaushe zai zauna cikin al'umma ke miki su? Lalata al'umma ne gaba daya. Dan haka malamai suka ce ku sani cewa wannan harkar kayan shaye-shaye abu ne wanda yake mai tsohon tarihi. Makiyanmu wadanda ba sa san mu, ko dai a matsayin mu na musulmi ko kuma a matsayin mu na ƴan Afirka gabaki daya, to sun shirya wannan al'amari sosai a lokacin da mu kuma muna bacci. Daga cikin hanyoyin da ake bi a rusa al'umma ai kace-kace da ita, yanzu an daina yaki da bindiga da harbenin harbeka, yanzu yaki ake da tunani. Sai a lalata tunanin matasan ku. Daga nan zuwa shekara 30 ba za ku yi aiki komai ba, kun zama marasa tunani, sai dai a turo wasu su mulke ku. To yayan ku sun zama ƴan kwaya, yaushe za su zama ƴan siyasa da za su shiga wancin kasa? Yayan ku sun zama ƴan kwaya, yaushe za su zama manya-manyan ƴan kasuwa da za su rinka odar kaya? Yayan ku sun zama ƴan kwaya, yaushe za su rike mimbaran ku na masallaci suna sallah suna jagorantar ku? Ina za a samu alƙalai? Ina za a samu sarakuna? Ina za a samu? Ita harkar kwaya lalata tunanin dan adam ne da rayuwar dan adam gaba daya a duniya da kuma lahira. Dan haka wani daga cikin su yake cewa masu wannan sana'a biya ake, kuɗi ne ake samu, sana'a ce wacce ake ana samun kuɗi dan a lalata dan adam. Idan ana so wata al'umma a rugurguje ta, ba sai an sa bindiga an harbe ta ba, to sai a lalata matasanta. Wani yake cewa a cikin su yace alaikum an tahtammu bisidadi shababi wa talaba, mu abinda muke so a gare ku a wannan kungiya tamu, kungiya ce ta asiri, koyayyar kungiya ce, ita aikin ta kawai ya za ta lalata samarin mantika, samarin wata jama'a, samarin wata al'umma. Kuma duk inda kaga ana mu'amala da kwaya, to an fi mai da hankali akan yara matasa, saboda su ne manyan gobe. Ai idan yaro ya lalace yayi gobe za ta yi kyau. Yace to ku mai da hankali akan matasa, ku mai da hankali akan dalibai da suke makarantu a jami'a. Yace kar ku damu da tsadarta, ku sayarta da tsada, ku ba su ita kyauta. Wallahi haka ya rubuta gashi da Turanci. Yace ku sayarta da tsada, ku ba su ita kyauta. Idan suka sha ta kyauta, akwai lokacin da za su zo su sa kudin su suna neman ta ruwa a jallo, sai ku sa mata kudin da kuke da kuka ga dama, kuma sai sun siya. Gashi a rubuce. Da haka ya ku ƴan uwana, ku sani cewa wannan harka ta shaye-shaye da mu'amala da kwaya, likitoci a duk duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki, babu sabani. Likitocin duniya, ban faja maka aya ko hadisi ba, a likitanci a duniya duka an yi ittifaki cewa abu ne mai illa a rayuwar ɗan adam. Shi yasa duk duniya kowace ƙasa da ka sani akwai ma'aikata ta yaƙar shan kwayoyi da mu'amala da su. Duk duniya, duk talaucin ƙasa, duk wadatar ƙasa. Duk da kuma akwai ƙungiyoyi na asiri waɗanda su kuma aikinsu lalata ɗan adam, ba a iya hana su. Sun yi ƙarfi, suna da manufa, suna da dukiya, suna da kuɗaɗe. Da haka yana da al-adraru diniyya wal adraru ad-dunyawiyya. Illa ta addini, illa ta ainihin wato duniya. Shi yasa suka faɗi, wani marubuci ya rubutu yace shan kwaya kaɗai da kayan maye shi kaɗai sai da ya lissafa illar da yake wa ɗan adam illa guda 120, wanda kowace ɗaya ruhi ne wanda ba za ta bari ɗan adam ya iya rayuwa ba. Kuma illolin kala-kala ne, akwai illoli a addini, akwai illoli a rayuwa, akwai illoli a zamantakewa, akwai illoli tare da iyali, akwai illoli a maƙwabtaka, akwai illoli daban-daban-daban-daban da wannan mu'amala da kayan maye suka yi yawa. Yau abun baƙin ciki ɗan uwana a wannan gari namu na Kano, yau da muke ciki ka ɗan yi jinkiri ka gani zuwa ƙarfe 10:11 na dare, ka bi titunan garin nan ka rinka ganin yaranmu yadda suke marisa. Taro yau za a je na ƴan mata, ka je ka ga wasu kawai a ce wannan group ɗinsu ne na ƴan shaye-shaye. La ilaha illallah, malam yau hatta kai ga yara a primary school ana saida musu shisha. Yau shishan nan an maida ita an zamanar da tadda shisha ya kai uba. Akwai shisha da ake yin ta kamar yar karamar waya, akwai shisha kamar biro, akwai shisha yanda ka san taba haka take yar karama da an sa ta haka sai ga ana tsotsarta. Ni da shekaruna da na kwace ta a hannun wani yaro, yaron nan duka bai kai shekara 15 ba, wallahi tallahi ni kam na dauka wani abun cajin batir ne, malam abu mai kyau an zamanantar da shi. Malam shisha har da USB yau inda ba dan mutanen nan sun san tana da illa a rayuwar yaran mu ba, ai wannan ka sa hannuwa ka ma, wallahi yaro ne dan primary a jikarsa. Da haka wajibi ne malaman makarantun primary da secondary ku rinka sacin jikan yara in za su shiga makaranta a tabbatar babu waɗannan irin waɗannan ma'aikatu da muke da su a cikin mu masu albarka. Ku rinka wayar da dalibai, kuna bi makarantu makarantu, kuna samar da awareness, ba a bakin titi kadai za ku tsaya ba, wallahi al'amarin ya wuce wannan, wallahi har a cikin makarantu, wallahi har a primary, wallahi har a secondary, a jami'a kan daman gidan yanci sai abinda Allah ya yi. Yaro karami za ga ya bugu yana bacci, akwai lemuka da yara suka iya hadawa yau da wancan lemon da wancan lemon, ba zan faɗi sunan shi ba dan kai ya zama dalilin yaduwar abin. In yaro ya buga wancan lemon ya buga wannan ya sha shi, billahi azim malam yini zai yana bacci. Wani yaro aka ga dan uwansa yana bacci, aka ce ya kullun bacci yake, baya bacci ne a gida, sai shi aleman kaza yake hadawa da dan karamin yaro bai kai secondary school ba, kana can kana iho a kasuwa, kana can kana office, kana can AC, danka ya zama dan kwaya yana da shekara 12 kana shirme baka san ma ina ka tafi ba. Da haka akwai illoli masu tarin yawa, bata maganar samari matasa yanda suka lalace kisan kai saboda shan kwaya, ta'addanci saboda shan kwaya, raina mutane saboda shan kwaya. Malam yaro zai sha kwaya ya dirke mata ya hawa daidai sahu ya debi mata ya kai su asibiti, yana tuka a daidai sahu yana buge, da ya juya haka mana wani abu sai dura ashar bai da hankali, da ganin fuskarsa ka sani na farko dai bai sallah ba, na biyu da ganin idansa da bakinsa ka san cewa ba daidai yake ba. Irin wannan al'umar a cikin ta muke rayuwa, wani sai ya dirke ta ya koshi ya kama direba zai tuka mota zai tafi Lagos ko zai tafi Abuja, kuma tafi ake masa, shi baya tuki sai ya bugu, saboda ana rayuwa da al'ummar da basu san darajar ran dan adam ba, ana rayuwa da al'ummar da basu san kimar mutuncin kansu ba, ballantana wasunsu. Da haka akwai illoli masu tarin yawa. Na farko dai mashiga ne ta talauci. Na rantse muku da Allah ɗaya, duk al'ummar da take mu'amala da kwaya da kayan maye ku rubuta ku ajiye albishirinta da talauci, hanya ne na talaucewar al'ummar da talaucewar masu shanta. Sannan kuma cakiyanci da ta'addanci da zaman banza, za ka ga duk masu wannan mu'amala ɗan zaman banza ne, tana kashe zuciya da kuma ainihin rashin kishi a gida. Duk mai shan kwaya da mu'amala da kwaya baya kishin matarsa, baya kishin iyalinsa. Ɗabi'ar kwayar ce za ta cire ma kishi. Za ka iya gani ana zina da matarka baka damu ba, za ka iya kallon ƴarka tana shakiyanci baka damu ba, tunda ai ka lalata kwakwalwar da za ta sa maka kishin. Duk yana tabbatar da wannan, da kuma keta dokar Allah tabaraka wa ta'ala, da koyawa yara mummunan ɗabi'a, da kuma zubar da mutunci fuqdanu sharafi wal makanati a cikin al'umma, kamar yadda dawara akan mu'amala da waɗannan ƙwayoyi yana fada ne da Allah, fada ne da ayoyin Allah, fada ne da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala, kuma yana hana sallah, tana hana sallah. In mutum ya sha ba lalle ya saurari sallah ba, damu wake ma maganar sallah, ballantana bin iyaye wa yake magana, ballantana kaza. Bari in baku wani tarihi. Kafin a hana shan giya, wata rana Ali bin Abi Talib ya sha giya, lokacin giya halal ne, ya sha giya da ya bugu, sai ya je ya samu raƙuman ɗan uwansa Hamza, ai sayyidina Hamza kai, ya sha ya ƙoshi, sai ya samu raƙuman Ali bin Abi Talib mafiya tsada, duk ya daddatse su ya sassara su. Aliyu ya zo ya kawo Annabi tsara, ya ce kaga abinda sayyidina Hamza ya mini, ya ce amma ina zaton baya cikin hayyacinsa. Manzo Allah ya tashi ya tafi gurin sayyidina Hamza da shi da Aliyu, dan abi ka dubi me yasa kai mai wannan ta'addanci, haka kulun ka kashe raƙuma ka yayyanka su ka daddatsa ba ma yanka a ci ba daddatsa su yayi manyan raƙuma masu kuɗi Hamza yana cikin buguwa sai daga kai haka ya kalli manzon Allah yace da kai da wannan Aliyu duk ba ƴaƴan baban iyaye na bane sai annabi yace wa Aliyu kai hakuri baya cikin hayyacinsa kenan kaga duk wanda yake cikin maye zai iya zagin ubansa zai iya zagin addini zai iya rashin mutunci wa masu mutunci to jama'a wannan ɗabi'a ta kawo ƙwaya da kayan maye a cikin al'umma ana so ne a dasa rashin mutunci a cikin al'umma shi yasa za ku ga akwai abubuwan da wasu yaran mu suke a social media maganganu na rashin mutunci da rashin girmama mutane wallahi duk akwai tasirin waɗannan abubuwa ita ƙwaya malam kala kala ne akwai wanda in ka sha zaka bugu kowa zai gane akwai wanda kuma ba za ka bugu ba amma ƙwaƙwalwar tunanin zai canja zai bude maka idan ka baka ganin kowa da mutunci idan ta buga ka zaka iya faɗan komai kuma kowa zaka iya tunkararsa ballantana makami na rantse muku da Allah da yawa daga cikin ta'addancin da ake yi a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya akwai tasirin shaye-shayen ƙwaya a ciki waɗanda suke ba mu'amala da su suna faɗa su ce a gaban suke shan kaza suke shan kaza suke shan kaza ashe kaga daga cikin illar da mu'amala da ƙwaya take mana a cikin al'umma yawo da ƙwayoyi da kayan maye har yakan sa wasu maƙiya su ɗauka su rinƙa yi mana ta'addanci ha to malam wani abin da ake na rashin imani in ba ƙwaya mutum ya sha hankalinsa ya fita ba zai iya yin wannan abu da kuma lalacewar samari matasa malam yaro zai iya ɗaukan mace yana saduwa da ita a fili yana ɗaukan bidiyo kuma ya sake shi a duniya kamar yadda yau a ƙasar nan a cikin kwanakin nan akwai yaro ɗan jihar Kano wanda yake irin wannan harka ta social media da badala ya zo ya yi zina da yarinya a fili tsirara aka ɗau hotonsu kuma aka yaɗa yanzu mai hankali da yake cikin tunaninsu zai wannan abu to wallahi idan za a yi ta muku bayani illolin waɗannan abubuwa da ainihin wato ake faɗa na kayan maye-maye shaye-shaye to wallahi tallahi sai a kai har magariba don haka muna addu'a ga wannan ma'aikata da Allah Ubangiji tabaraka ta'ala azurta mu da ita Allah ya karfafe ku ya taimake ku ku sani aikin ku aikin lada ne ba aikin albashi kadai ba don Allah ku zama mutanen kirki ku zama masu amana ku nisanci mu'amala da cin hanci da son zuciya da mu'amala da na san wane daga masa kasa kafa ambaci wannan harkar taku duk wanda yayi sakaci yasa son zuciya a cikin barnar da zaka kawo a cikin al'umma tafi barnar dan fashi da makami na'am dan fashi da makami kudin mutane zai karba yi kai kuma yau idan kai sakaci ka kyale lalata tunanin yan adam za a lalata da kwakwalansu mahaukata nawa za a miyar yara samari nawa za su lalace da haka ba sani ba sabo kai iya abin da kake iya yi amma kada a yi amfani da kai wajen cutar da al'ummarka kuma shi aikin nan ana ritaya za ka yi shekaru ka gama ka koma gida ka zauna shekarun da kai wace wani abu ka shuka wa al'ummarka idan ka tuno abin da kai na barna za ka yi baƙin ciki ka damu in aka ce a lokacinka a zamaninka al'umma ta samu illa ta samu rauni ba za ka iya bacci ba in ka kwanta a kabari ba za ka iya miƙewa ba ku taimaki yaranmu matasanmu ku tsaya tsayin daka kun zama iyaye kun zama abokanan mu'amala ku duba ciki da waje daka da waje kuma ku sani cewa wata jiha ce mai ƙarfi take taimakon wannan janibi kar ku ɗauka don kun yi yau za a daina gobe ma wata hanya sabuwa za a kawo ba bacci ku yi ta yi ku yi ta courses ku yi ta bin gurare wallahi tallahi har masallatan juma'a ya kamata ku rinka zuwa kuna lacca na rantse da Allah za a zo a samu wani ya zauna yana jin hudubar juma'a dan kwaya ne idan ya tafi zai je sha kwaya matan aure suna shan kwaya wata mata ta kawo mana fatawa ta ce malam bakin ciki na shine kullum mai gida na abu yake dawa da daddare baya cikin hayyacinsa tace bai da aiki sai kuzarin kwance ita zabga kuzari ita ce to baya cikin hayyacinsa babu hankali yara su zo suna baba sanda dawowa ke ta musu auka saboda ya bugu ya zagi iyayensa ya zage mu ya ci mutuncin mu tace kudin mu kudin sa ba ma samun kudin sa sai a wurin karuwai wurin mutanen banza ya sha kwaya ya bar mu da yunwa ya bawa karuwai ya bar mu cikin talauci wannan ɗaya ne daga cikin illoli masu tarin yawa tana sabbaba matsaloli na farko dai har makanta tana sawa masana suka faɗa mutum ya makance haka kurin ya daina gani ga raunin kwakwalwa basirar ta toshe da'afu zakira sannan kuma ainihin wato ana iya samuwa da hatta ciwon kanjamau ciwon AIDS yana iya sababa abun mamaki ne ta binciki a me ya alakar shan kwaya da kamuwa da ciwon AIDS amma likitoci sun yi rubutu masana sun fada akwai ta hanyoyin da suke iya haduwa sannan idan mace ce mai al'ada yana lalata mata al'ada al'adar ta lalace jini ya lalacewa da kawo illa a hanyar shan numfashi mutum numfashin sa ya rinka daukewa daga baya a samu bugun zuciya daga baya malamai har suka ce ana samun unexpected death mutuwa ba a tsammani haka kurin ba ciwo ba komai a ga mutum ya fadi ya mutu me ya faru yana mu'amala da kwayoyi wanda shari'a daman ta hana kuma zaman ainihin wato ake zaman takewan duniya na yau da gobe shi ma ya hana daka yan uwana musulmi mu sani daga cikin illolin da ke damun mu a yau a cikin samarin mu matasa arewacin Najeriya akwai mu'amala da kwayoyi yanzu har kaddaba galiban duk inda dan daba za ga ya dauki makami ya sari wani wallahi ya sha kwaya ya bugu duk inda dan kalare duk inda dan area boys ko a Lagos ko a Ibadan ko a Kudu ko a Arewa za ga akwai mu'amala kwaya yanzu sai an muku wa'azi akan shan kwaya yanzu sai an kafa muku hukuma ta hana ku shan kwaya yanzu sai an ja kunnen ku akan shan kwaya da mu'amala da kwaya ai wannan wani aiki ne da ya kamata da ni da kai da kowa da kowa mu hada karfi mu yi kokari mu kawar da wannan bala'i a cikin al'ummar mu Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan kasa ta mu ya raba mu da dukkan sharri ya raba mu da dukkan masifa ya raba mu da dukkan bala'i ya zaunar da mu lafiya ya bamu alkhairi ya bamu kwanciyar hankali ya bamu abin da zamu ci ya bamu abin da zamu sha Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa sul ibadak al-muwahhidin واحمي هوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أيا قولي إذا لي من يذوب أقو أنا تنتقى ما سكفا أيا قولي سبو ده مهم منش أبنى نكي فتا كمو من سلوك تند أي كي زيابا ما دي إنا سماني وتقيلة تيدي كو تيدي قوم كو تيدي فتا نازا قو كسي نازا قنقر شا ممن أقوى الله ممن أقوى وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله